ta'ala dukkan buƙatun mu na alkhairin duniya da lahira.
Haka kuma muna roƙon sa Allah ta'ala ya kalle mu da kallon rahama, ya gafarta mana zunuban mu baki da, ya kuma sanya mu cikin bayin sa waɗanda yake yantawa a cikin wannan wata mai albarka. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta, abun son mu, abun koyon mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya. Yau 23 ne ga watan Ramadana shekara ta 1444. A ɗayan gefen kuma yau ko 14 ga watan hudu miladiya shekara ta 2023 kenan. A ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma, tafsiri da muke yi a nan wannan masallaci mai albarka na Alhaji Wani ne Yaya Arabi, da aka fi sani da masallacin Miyanti a nan garin Gombe. Idan ba a manta ba, jiya muna karatu ne a suratul Dhariyat, kuma har mun yi nisa a cikin suratul Dhariyat. A ci gaba da karatu a wannan sura, a yau za mu tashi akan aya ta nawa. Ga waɗanda suka zo karatu jiya, a kan wace aya za mu tashi?
Shekara biyar
kwata-kwata ya fita ya tafi sallar asuba ɗan wasu kwanaki ne ma'adudat kamar yadda Qur'ani yake faɗi ayyamun ma'adudat ko ayyamun ma'adudat wasu ɗan kwanaki ne ke diddigaggu kwata-kwata a fitar sa ya tafi sallar asuba a kwana a shekara biyar din nan tace kuma kamar ba ta taba ganin shi ma ya dauki alqur'ani haka yana karatu ba to game da waɗannan dalilai guda biyu ko ya halatta ta kashe aure da farko bai halatta ba ba daidai ne ba za ki kashe aurenki ba saboda waɗannan abubuwan guda biyu Allahumma illa abi duk hanyar da za a bi a ga an ganar da shi an shiryar da shi ya gyara gyarawar ita tafi ba wai kashe aure ba game da sallar asuba kin ga laifuffuka manya-manya guda biyu ne laifi na farko tukuna rashin sallar asuba a cikin jami'i akwai wasu mazaje duk da suna sallar asuba akan lokaci amma kuma ba sa zuwa masallaci su yi jami'i suna dauka wani lokaci ma sai su gaya wa matansu ai fita jami'i ba wajibi bane ba dole bane sunna ce sai ce sunna ce saboda haka wannan laifi ne bangaren sa daban rashin fita jami'i ma koda yana sallar asuba akan lokaci matukar baya fita sallar ya tafi masallaci ayi jami'i tare da shi da jama'a to ya aikata babban laifi laifi ne to ballantana kuma laifi na biyu uwa uba baya yin sallar asuba har sai lokaci ya wuce domin da zarar rana ta fito sallar asuba kam lokacinsa ya tafi lokacin wannan sallar ya tafi kamar sallar al-asr ne da rana ta fadi lokacin wannan sallar ya tafi saboda haka yana cikin hatsari da garari ko wane ne shi ballantana kuma ga laifi na uku na cewa rashin karatun alqur'ani mai girma duk da dai watakila ita ce bata taba ganin shi ba in ya fita office ko ya tafi wurin aiki watakila yana yi a can ita dai bata taba gani ba ne a gida a iya ta'awilin wannan amma sallar asuba magidanci ya kasa yin wannan sallar a cikin jami'i hatsari ne haka kuma sallar asuba mutum ya kasa yin wannan sallar akan lokaci hatsari ne daga ƙarshe muna ba da shawarar ita wannan ƴar uwa ta nemi waɗanda take ganin zai saurare su tun da kin ga dai wuri irin nan shi baya nan bare a yi bayani ke abin da yasa muka miki wannan bayanin wataƙila ke kina nan ke sa muka soma da cewar babu maganar kashe aure karki kashe aurenki karki kashe aurenki illa ma ki duba wace hanya zaki bi ki gyara aurenki ba a kashe aure haka ki kokari kawai ki ga yadda zaki gyara aurenki shi kuma wadancan mun faɗi maganar sallah a jami'i da sallah akan lokaci saboda ki san lalle abin yana da muhimmanci a musulunci amma dai abinda za a yi ko abinda za ki yi shine ki nemi waɗanda zai saurare su ya ji maganar su misali limamin unguwarsu unguwan kunna wannan limamin unguwar ku sai ki kai maganar wurin shi wala'alla in yana da mahaifi ko wasu na kusa da shi wanda zai saurare su su ma ana iya yi musu magana a ja hankalin shi misali limamin unguwarku idan bai yiwu ba limamin masallacin juma'ar kusa da ku
ko kuma kuma wane ne wanda ake ganin dai zai saurare shi ya kamata ayi haka kuma ba tare da bata lokaci ba dan lalle ya kamata ayi ayi dan a kubutar da shi a tseratar da shi a taimake shi a taimake shi a kubutar da shi daga cikin wannan hatsari da gareri dan idan ya mutu in ya mutu a wannan halin abun ba zai yi kyau ba Allah ta'ala ya shiryar da shi ina gani zamu bari haka albashi ko idan malamin karbi karatu gobe sai ya amsa sauran tambayoyi wallahi alam sai mu ci gaba da karatu malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yufaku anhu man ufik qutila al kharasun
na'am wannan ita ce ayar da zamu tashi akai da yaddar Allah ta'ala kuma ita ce aya ta tara Allah ta'ala yana maganar qutilal kharasun al kharasun Allah ta'ala ya tsine musu la'antar Allah ta tabbata akan al kharasun su wane ne al kharasun al kharasun akan fassara da masu kirkirar ƙarya kirifadi masu kirifadi magana ba haka take ba babu ba ta da asali kwata kwata amma sai su kirkire ta kuma su fade ta wani lokaci ma akan kira su al-kharasun ay al-kazzabun maƙaryata ke maƙaryata to irin waɗannan Allah ta'ala ya tsine musu albarka kamar yadda bayani zai zo mu ga su wane ne su misali idan kika danganta su da kafiran makka a wannan lokacin irin yadda suke kirkirar ƙarya suke jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kirkirar ƙarya suke jingina ta ga alqur'ani to sai ki ce eh lalle sun cancanci wannan tsinuwar saboda haka Allah ta'ala ya ce qutilal kharasun an la'anci waɗanda suke kiri fadi na magana ko kuma al kharasun Allah ta'ala ya tsinewa waɗanda suke maƙaryata su kirkiri ƙarya kuma su yi ta yada ta na
الذين هم في غمرة ساهون
كما الله تعالى زي قرا بيان سو واني ني الخراسون ودند اكاتي ماسو كيري فدي نا ماغانا كو كوم ودند اكي كيران سو الكذابون واتو مقريتا الله تعالى يجي الذين هم سوني ودنند fi ghamratin sahun suke shagala a cikin jahilci suke shagala a cikin jahilci alladhina hum wadanda suke shagala a cikin duhun jahilci wadanda suke shagala cikin duhun ƙarerai su yi ta kirkirar ƙarya suna yada ta babu gaira babu dalili da kuma kafirci to waɗannan su ne ake kira dai al-kharasun kamar mun tambi Allah ta'ala lokacin da yace qutilal kharasun an la'anci waɗanda suke maƙaryata ko kuma an tsinewa waɗanda suke kirkiri fadi na magana to kamar mun tambi Allah ta'ala su wane ne su ya Allah si Allah ta'ala ya amsa da alladhina hum fi ghamratin sahun alladhina hum sune wadannan da fi ghamratin sahun suke shagala a cikin jahilci na'am na'am
yas'aluna ayyana yawmiddin.
Su din dai waɗanda suke al-kharasun da waɗanda suka yi kama da su suke kwaikwayon su. Yanzu misali kowace ɗaya daga cikin mu nan ta san su wane ne al-kharasuna ai. Al-kharasun masu kiri faɗi na magana, ko kuma al-kharasun sune al-kazzabuna masu ƙarya maƙaryata. Da har Allah ta'ala ya fassara ya ƙara bayanin su da alladhina hum fi ghamratin sahun. To su din nan yas'aluna suna tambaya, su al-kharasun suna tambayar ayyana yawmiddin, yaushe ne yawmiddin, menene yawmiddin, ranar sakamako, kamar alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, yawmiddin kenan. Yawmiddin alladhina yukathibuna bi yawmiddin, yawmiddin ranar sakamako. Saboda haka su al-kharasun yas'aluna ayyana yawmiddin, suna tambayar juna wani lokaci kuma suna tambayar jama'a, wani lokaci suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyana yawmiddin. Wai da aka ce in muka mutu za a tada mu, kuma za a yi hisabi kowa a bashi sakamakonsa, yaushe za a yi wannan hisabin da sakamakon? Suna tambayar ayyana yawmiddin, yaushe ne ranar sakamako? Na
yawmahum 'alan nari yuftanun,
wannan ranar sakamakon yawmiddin din Allah ta'ala ya ce yawmuhum, wannan ranar su waɗannan al-kharasuna din da waɗanda suka yi kama da su, Allah ta'ala zai tattara su ya shigar da su wutar jahannama, wal iyadu billah, Allah ta'ala ya kare mu. Al-kharasun al-kazzabun masu kiri faɗi na magana da waɗannan maƙaryatan, Allah ta'ala da kuma duk wanda yayi kama da su ya kwaikwayi ayyukansu yake koyi da irin aikinsu, gobe kiyama Allah ta'ala zai shigar da su wutar jahannama. Yawmahum a wannan yini, wannan ranar hum din nan yana komawa akan al-kharasuna kenan, su al-kharasun 'alan nari za su kasance a cikin wuta, akan wuta. Yuftanuna kuma za a yi ta fitinar su, fitintunu daban-daban, akwai fitintunu daban-daban ga duk wanda ya shiga wutar jahannama, akwai irin wannan nau'i ta fitina daban, wancan nau'i ta fitina, ai duk wanda ya shiga wutar jahannama iyakar fitina kenan. To sai Allah ta'ala ya ƙara tabbatar mana da cewa za a fitintine su, za a yi musu fitintinu daban-daban da nau'i daban-daban na azaba gobe kiyama. Saboda haka yawmahum 'alan nari a wannan yinin, wannan ranar da suke tambaya ayyana yawmiddin din da suke tambayar, idan ranar ta zo Allah ta'ala ya ce hum su din nan za a shigar da su wuta, su din nan suna cikin wuta ko suna kan wuta. Yuftanuna za a yi ta fitinar su da fitintunu daban-daban a cikin wutar jahannama, Allah ta'ala ya kare mu. Na
zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun.
Lokacin da suke cikin wutar jahannama, su wane ne a cikin wutar jahannama yanzu? Allah ta'ala yake mana maganar su, al-kharasun ko al-kazzabun, su din nan da kuma duk wanda yayi irin aikin su, ba su kadai ba, duk wanda ya kwaikwaye su ya kuma yi irin aikin su Allah ta'ala ya ce za a shigar da su wutar jahannama sannan idan aka shigar da su wuta Allah ta'ala ya ce za a fitintine su za a yi ta musu fitina nau'i na azaba a cikin wutar jahannama lokacin da ake musu wannan azabar Allah ta'ala ya ce sai a ce da su dhuqu fitnatakum ku dandane fitinar ku ai kun zama fitin masu fitina a rayuwar duniya saboda haka gashi yau Allah ta'ala ya shigar da ku wutar jahannama kuma ana fitinar ku da nau'o'i na azaba daban-daban a cikin wutar jahannama to sai kuma a ce ku dandane fitinar ku kamar ku dandane sakamakon fitinar ku da kuka yi a duniya kuma ku dandana dhuku ku dandana fitnatakum fitinar ku hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilu wannan shine hadha wannan shine abinda kuka kasance kuna gaggawar neman zuwarsa kuke gaggawan yayi yazo saboda kafirai a zamanin Manzon sallallahu alaihi wasallam sukan yawaita neman Allah ya gaggauta musu azaba mana in abinda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi gaskiya ne wani lokaci sukan kalubalance shi da Allah ya gaggauta musu zuwar azaba
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِعْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
على أي حال أكو آيوي ديوة دسكي تبتر دائرون ونن مغنغنون كافرين sukan nemi gaggawar Allah ta'ala ya kawo musu azaba to shine Allah ta'ala a wannan ayar yake ce mana buku fitnatako ku dandane sakamakon fitinar ku hadha alladhi wannan shine alladhi wannan abinda kuntum bihi tasta'jilun da kuka kasance kuna gaggawar neman zuwansa gaggawar neman zuwarsa na'am
innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun
kenan daga aya ta 10 ki kalli aya ta 10 zuwa aya ta 10 aya ta 10 zuwa aya ta 14 aya ta 10 zuwa ta 14 Allah ta'ala ya ba mu labari game da kafirai da dabi'unsu da abubuwan da suke yi na fusatar da Allah subhanahu wa ta'ala musamman masu waɗannan al-kharrasun da kuma shigar su wuta da kuma irin sakamakon nau'i daban-daban da ake musu na fitina na azabtarwa a cikin wuta yanzu kuma daga wannan aya ta 10:11 aya ta 10:11 ko 15 aya ta 10:15 innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun Allah ta'ala kuma zai ba mu labari na daban wadancan mun ji su wadanda suke kafirai wadanda masu sabon Allah ne kuma sakamakon su gobe kiyama ita ce wutar jahannama Allah ya kare mu to sai wannan gefe kuma gefen dama sune almuttaqun su kuma Allah ta'ala zai mana bayanin su innal muttaqina lallai waɗanda suke almuttaqun Al-muttaqun su ne waɗanda suke bin Allah sau da ƙafa, waɗanda suke bin dokokin Allah da manzansa sau da ƙafa. Duk abinda Allah ta'ala ya ce su yi, yayi su yi, za su yi shi iya gwargwadon ikonsu. Kenan duk abinda Allah ta'ala kuma ya ce su bari, sai su bar shi ɗungurungun. Haka duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi, suna ƙoƙari su aikata shi iya gwargwadon ikonsu. Abinda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, sukan bar shi baki ɗaya. To wannan duk wanda ya haka ya zama yana daga cikin al-muttaqun ko al-muttaqin. Innal muttaqina, lalle waɗanda suke al-muttaqun masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, fi jannatin, gobe kiyama Allah ta'ala zai sanya su a cikin aljanna. Wa uyun, da kuma idanuwan ruwa, wanda kowace aljannar akwai inda ruwa yake ɓuɓɓugowa, inda akwai mare-mare ruwa yadda zai dinga ɓuɓɓugowa, kamar Allah ta'ala yana siffanta mana aljannar. Allah ya sanya mu cikin su.
آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
سوى نيني المتقون. المتقون ما سبين دوكو كين الله تعالى إيا غرغدون إيا ورس. Masu koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya gurgudun iyawansu. Masu barin duk wani abin da Allah ya hana da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. To su dinnan Allah ta'ala ya ce za su shiga aljanna. Idan suka shiga aljannar ki suran tasu ga al-muttaqun sun shiga aljanna. A cikin aljannar Allah ta'ala ya ce akhidhina ma atahum rabbuhum, suna masu ɗibar, masu karɓan abinda ubangijinsu ya ba su na ni'imomi da baiwa a cikin gidan aljanna. Ko menene ki suranta? Za su karɓa, za su ɗiba. In na karɓa ne, su karɓa hannu biyu biyu. Akhidhina, suna masu karɓan ko ɗiban ma atahum rabbuhum, abinda ubangijinsu ya ba su na ni'ima da falala a cikin gidan aljanna. Innahum, su dinnan al-muttaqun waɗanda Allah ta'ala ya shigar da su gidan aljanna, kanu sun kasance qabla dhalika muhsinin, kafin wannan ranar da za a shigar da su gidan aljanna, lokacin da suke duniya su al-muhsinina ne. An san al-muhsinina ai, akwai matakai ne guda uku a musulunci. Farko tukuna zaki hau matakin musulunci, al-islam. Idan kika zama musulma, to kin hau mataki na farko. Daga wannan sai mataki na biyu, mu'min, ki zama mu'mina, mu'min. Sannan sai mataki na uku, shine matsayin ko matakin ihsan. Kenan akwai al-islam, al-iman, al-ihsan. Ba kowane musulmi bane muhsin, amma kowane muhsin musulmi ne. Sannan ba kowane musulmi bane mu'min, amma kowane mu'mini muslim ne. Ko an gane bambancin? Matakai ne guda uku. Mataki na farko dai mutum ya zama mai musulmi. To idan yayi aiki, yayi aiki, imanin musuluncin ya ci gaba, ya ci gaba, ya ci gaba, sai ya zama mu'mini. Yana mu'mini, ya ci gaba da aiki da imani, da aiki da imani, da aiki, sai kuma ya zama muhsin. Muhsin shine mutumin da zai yi komai lokacin da yake yin ayyukan ibada da ayyukan alkhairi, yana yi, yana jin Allah na kallon shi, Allah na jinsa, Allah na kallon duk abin da yake. an tuna lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da fasarar menene al-ihsan an tuna ai al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka taraha fa in lam takun taraha fa innahu al-ihsan shine ka bautata ma Allah kamar kana ganin shi ta yanda in kai baka ganin shi to shi yana ganin ka wanda muna tsoro da yawa idan mutun ya kai matakin muhsin to da yaddar Allah ta'ala ya zama dan aljanna ya kai mataki na koli kenan akwai kuma ayyuka da yawa da suke kokarin kore mutun daga zama muhsin muhsin kullum yana mai neman yardar Allah ta'ala ne muhsin duk abin da zai yi kawai Allah 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 yana neman ladar Allah yana neman Allah ya yarda da shi bai buƙatar wai wani ya ji ko wani ya ganshi ko wani ya yaba ko babu ruwan shi da wannan muhsin kenan shi yasa muke ba da shawarar duk wani abin da mutum zai yi na jan hankali game da ayyukan ibada ko wani ya gani ya yaba ko wani ya ji ya yaba lallai a guje su saboda sukan bata aiki sukan cire mutun daga matsayin in da yana kokarin ya zama muhsin yanzu ba zai zama muhsin ba ba muhsin bane ba muhsin bane kamar irin masu daukan ayyukan ibada mutun lokacin da yake ibada sai ya dauki kansa hoto misali sai ya tura a wuri ko a abubuwan wayan nan sai magana a ƙasa yace nan da kuke ganin mun nan muna iya kokarin mu kenan muna aikin kaza kenan muna aiki kaza kenan akwai abubuwa da yawa da in mutun yana yin irin wannan yana kokari ne a ji shi ko kuma yana irin wannan yana kokari ne a gan shi wanda bai yi ba bai yi ba wasu har a aikin umra umra zaki ga mutun ya tafi aikin umra watakila ma yana cikin dawafi sai ya dauki kansa a hoto idan ya dauka to sai ya rubutu a ƙasa bayan yayi sallama ce to jama'a wannan hoto da kuke gani yanzu haka muna dakin Allah mai alfarma kenan mun yi kaza saboda haka muna neman addu'ar ku a taya mu da addu'a ko kuma a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi nuri haka wata kila sai ya ce ma wani a dauke shi hoto sai a dauke shi hoto ko kuma ya bude Qur'ani haka kai yana karatun Al-Qur'ani sai a dauke shi hoto to sai ya rubutu a ƙasa ce nan da kuke gani muna iya kokarin mu kenan mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza muna neman addu'ar ku Allah ya datar da mu wannan ba da gaske bane bai yi ba bai yi ba ni har na so matsoran kada fa lokaci ya kusa mutun ya zo yana sallah mai raka'a hudu sallar azhar ko la asar idan yayi raka'a biyu ya zauna yana tahiya zai shirya da wani yace idan na zauna tahiya ka dauke ni hoto shikenan idan ya dauke shi hoto shi kuma idan ya gama sallar sai ya karbi hoton da wayar sai ya rubuta a ƙasa ce to jama'a wannan hoto da kuke gani sallar la'asar kenan ko sallar isha'i kenan ko sallar azhar kenan mun gama raka'a biyu muna tahiyya kenan muna neman addu'ar ku Allah ya datar da mu wannan bai yi ba bai yi ba haka duk wani abu da mutun zai yi don a ji shi ko ya burge abinda ya kamata a yi wa Allah ta'ala shi kadai a nemi yardar Allah ta'ala shi kadai idan kai da wata manufa to shikenan ka bata aikin ma kuma kwata kwata ba kai ba zama muhsin kai ba muhsin bane ba muhsin bane. Muhsin shine irin wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake maganar an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak, zakai abin ne khalisan liwajhillahi ta'ala, kayi shi dan neman yardar Allah ta'ala. Wannan sune muhsin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya ma wani daga cikin sahabbai, sahabin yana tambayar manzon Allah, ya rasulullah menene zan yi maza maza in samu shiga aljanna in zama dan aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi kun muhsinan, kun muhsinan, ka zama muhsin. Muhsin wannan shine mataki na uku bayan musulunci, sai imani, sai kuma ihsan. Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu kyautatawa. Ihsan dai ai kyautatawa kenan. To Allah ta'ala yana yaba mu waɗannan waɗanda za su shiga cikin gidan aljanna. Allah ta'ala ya ce akhidina ma atahum rabbuhum wa akhidina ma atahum rabbuhum, su dinnan da suka shiga gidan aljanna za su dinga karba ko za su ɗibi, za su karbi ma atahum rabbuhum, abinda ubangijinsu ya kawo musu ya ba su. Innahum, su dinnan da suke gidan aljanna kanu sun kasance qabla dhalika muhsinin, kafin haka, kafin shigansu gidan aljanna su menene muhsinina ne, masu kyautatawa ne. Na
kanu qalilan min al-layli ma yahja'un,
da zai kyau ki dinga ki kirga abubuwan da suke yi kafin su zama ɗan aljanna, ki kirga su. Kanu kuma sun kasance, sun kasance su dinnan al-muhsinin da suka shiga gidan aljanna qalilan min al-layli, kadan kadan ne daga cikin dare ma ya haja'una, suke yin barci kadan, suke yin barci kenan, da yawa ba sa yin barci, kadan ne suke yin barci. Na'am.
Wa bil ashari hum yastaghfirun,
sannan kuma wa bil ashari, da lokacin sallar, lokacin sahur. Al-ashar shine idan kika raba dare uku, to na ƙarshen kashi uku na ƙarshe, an gane yadda ake raba dare uku ko? Misali muqaddara rana yanzu tana faduwa ƙarfe 6, ki dauka ƙarfe 6 rana take faduwa, sannan kuma al-fajr yana fita ƙarfe 5, muqaddara haka. To yadda zaki lissafa har ki samu ashar, lokacin ashar daya bisa uku dare na ƙarshe, daya bisa uku amma na ƙarshen, to sai ki ce ƙarfe 6 rana ta fadi, to ƙarfe 7 muna da awa 1, ƙarfe 8 muna da awa 2, ƙarfe 9 muna da awa 3, ƙarfe 10 muna da awa 4, ƙarfe 11 muna da awa 5, ƙarfe 12 muna da awa 6, ƙarfe 1 7, ƙarfe 2, ƙarfe 3, ƙarfe 4, ƙarfe 5, nawa kenan lokacin alfijir ke fita. To waɗannan 11 sai ke raba su gida uku, 11 a raba ma uku nawa zai bada? Na uku da wani abu, yawa. To shine ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe, uku da wani abu na dare, to shine zai baki ashar, lokacin sahur, kuma lokaci ne mai tsada kamar yadda za mu zo mu ga bayani. Allah ta'ala ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, sun kasance kadan ne suke yin barci da daddare. Wa bil ashari, sannan kuma lokacin sahur, da lokacin sahur hum yastaghfiruna, sai su yi ta istighfari, su yi ta faɗin astaghfirullah 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 ko su yi ta faɗin astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai wannan zai baki sha'awa da mamaki Allah ta'ala yana maganar waɗannan bayi nashi daga cikin abubuwan da suke yi har ya sabbaba musu shiga aljanna akwai yawan yin istighfari a wani lokaci wani lokaci lokacin sahur daya bisa ukun dare na ƙarshe ko da ramadana ko ba a ramadana ba lokaci ne mai tsada yin istighfari a irin wannan lokaci Allah ta'ala ya faɗa ma wata ayar الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله يا يبي وسنو أوعي نمتاني الصابرين ما سيوان هقولي وأن زاس شقاء الجنة الصابرين والصادقين ما سيوان قسكيا أتشكين الأمر سنيو دا كلهم زاس شقاء الجنة الصابرين سمي والصادقين الصابرين والصادقين بسم الله من الله الرحمن الصابرين والصادقين
والقانتين
ونن آل إمران الصادقين الصابرين والصادقين والقانتين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ونن نوعو إدكا دكتشكي أي أمبج والمستغفرين bil ashar da kuma waɗanda suke yawan yin istighfari lokacin sallar asuba hadisi ya tabbata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan bayani akan dukkan dare ba sai a ramadana ba idan dare ya raba uku kika raba dare uku din nan muka ce na ƙarshen shine yake kama daga ƙarfe nawa yanzu ƙarfe uku da wani abu to Allah ta'ala yakan sauko zuwa sama ta duniya irin saukar da ta dace da shi ya dinga kira ina wanda zai roƙe ni in bashi ina wanda zai nemi gafarata in gafarta mishi haka Allah zai yi ta kira har sai alfijir ya fito saboda haka Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullahi ibn Abbas yana da wata al'ada idan wannan lokaci ya zo lokacin sahur ko a ramadana ko ba a ramadana ba to zai yi ta istighfari yayi istighfari can sai ya tsaya sai kuma ya daga hannu yayi addu'a can sai ya bari ya koma istighfari can kuma sai ya koma yayi ta addu'a har sai alfijir ya fito saboda me abinda aka fi so kenan a wannan lokacin ma'ana bayan ya gama sallolinsa misali ya tashi karfe 3 ne kuma alfijir zai fito karfe 5 saboda haka zai yi ta sallolinsa yayi ta salloli lokacin da ya rage kamar minti 20 ko 15 to shine sai ya ta istighfari kinga ya shiga cikin wal mustaghfirina bil ashar kanu qalilan min al layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfiruna kin shiga ciki kenan ana so kowane mutum musulmi yayi koyi da irin wannan na Abdullahi ibn Abbas idan misali al fijr zai fito karfe 5 to ki gama komai irin saura minti 10 15 sai ki ta istighfari astaghfirullah ko astaghfirullah wa atubu ilai can kuma sai ki daga hannaye ki ta addu'a in kika gama can kuma ki koma istighfar can kuma ki koma addu'a idan kika yi haka ana miki fatan kin yi dace Allah yana sama ta daya duk abun da kika roƙen shin nan ya baki Allah yana sama ta daya duk istighfari da kika yi an gafarta miki Allah yana sama ta daya zai sanya ki cikin wal mustaghfirina bil ashar waɗanda suke istighfari lokacin sallar asuba. Kuskure ne irin wannan lokaci mutun yayi wani abu daban. Misali akwai wasu abubuwa da ake sakawa a talabijin, wasu shirye-shirye da ake sawa a talabijin, karfe uku mutum wai ya bude talabijin yana kallon wani shiri da ake a talabijin kaman bai da hankali, karfe uku na dare bai yi ba, ke ba ma ke ki kalli wani shiri karfe uku ba, koda sallah ake yi kaman yanda wasu suke kuskure, karfe uku na dare mutum sai ya kunna talabijin yana kallon wasu suna sallah. Yaushe zaka tsaya kana kallon wasu suna yi, kai ka tashi ka yi mana. Sannan wata rana na taba ji ko a kuskure na kunna radio karfe uku, wai ana sa tafsiri a radio karfe uku, wa zai saurari tafsiri karfe uku? Karfe uku kam yaushe wane ne zai tsaya saurari tafsiri? In ba dai ko ana yi saboda su jinnu ko aljanu, amma karfe uku na dare yaushe mutum zai tsaya saurari tafsiri? Lokaci ne mai tsada wanda bai kamata a yi wasa da shi ba. Irin wannan lokaci ko a Ramadana ko ba a Ramadana ba, lokaci ne mai tsada. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfiruna. Lokacin asuba kuma sai su yi ta istighfari. Na'am.
Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
Na'am, ki yi ta lissafawa abubuwan da suke aikatawa a nan duniya da suka sabbaba musu shiga aljanna. Daga ciki akwai wa fi amwalihim, kuma a cikin dukiyoyinsu da suke da shi, haqqun, akwai wani a haƙƙi, wani abu na haƙƙi a cikin dukiyarsu, lisa'ili, ga masu roƙo, talakawa masu roƙo. Kin san akwai talakawa wanda ba sa iya haƙuri sai sun roƙa, to irin waɗannan masu roƙon a ba su. Wa amma sa'ila, ai fa amma sa'il fala tanhar, kada ka yi mishi tsawa, kada ka hantare shi, ka bashi. In zaki bashi ki bashi, in ba zaki bashi ba ki masa magana mai kyau ya tafi ko ta tafi. Akwai talaka wanda ba sa iya haƙuri sai sun roƙa, saboda haka ku yi haƙuri da su, ku ba su, ku yi haƙuri da su. In ba za ku ba su ba, ku gaya musu magana mai kyau su tafi. Su waɗannan da suka shiga aljanna, daga cikin dalilan shigansu aljanna akwai wa fi amwalihim, kuma a cikin dukiyoyinsu, haqqun, akwai wani haƙƙi, akwai wani abu da suka ware, lisa'ili, ga talaka mai roƙo sai su bashi. Wal mahrum, haka kuma talaka wanda aka haramta wa roƙo. Kin san akwai wani talakan talaka ne, amma kuma ya haramta wa kansa roƙo, ba zai roƙa ba. Allah ta'ala ya yi bayanin irin su, ta'arifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Zaki iya gane su da alamominsu, ba sa tambayar mutane komai, duk talaucinsu ba za su tambaya ba. La yas'aluna ta'arifuhum min at-ta'affuf, yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf. Yawwa, har talaka ya waɗanda suke da wadatar suna musu ganin wadatattu ne, saboda me? Ta'affuf, saboda kamewarsu, ba sa tambayar kowa komai. To irin waɗannan a ba su, karkice saboda bai tambaya ba, bata tambaya ba, ba sai an bata ba. A'a, akwai irin waɗannan mutanen, a lura da su, ba za su tambaya ba, kuma suna cikin buƙatar. To su al-muhsinina da suke shiga aljanna, a dukiyarsu akwai haƙƙi, wa fi amwalihim, a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi da suka yi warewa su ba talakawa lisaili masu roƙo wal mahrum da kuma waɗanda suka haramta wa kansu ko waɗanda aka hana roƙo akwai waɗanda aka hana su roƙo to su dinnan sukan ba su ko sun tambaya su ba su amma ba su tambaya ba sai su ba su ina gani zamu tsaya anan saboda wani dalili insha Allah ta'ala gobe sai a dora daga kan inda muka tsaya kenan a tsaya a dora daga inda muka tsaya anan Allah ta'ala yayi mana maganganu guda biyu da farko an yi mana maganar al-kharasun sannan aka yi bayanin yadda Allah ta'ala ya shigar da su wutar jahannama har kuma ake fitinar su a cikin wannan wutar jahannama a gefe daya kuma yanzu Allah ta'ala yayi mana maganar al-muhsinin waɗanda Allah ta'ala zai shigar da su aljanna sannan ya faɗi abubuwan da suke yi kafin shigar su aljanna da zaki iya lissafa abubuwan sun kai guda nawa 1 2 3 4 5 zuwa guda 7 Allah ta'ala ya datar da mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته